بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيو بير دوتا بكوي شكرا تا دبو تيادة تريه أدى 42 إجرى منزا الله صلى الله عليه وسلم دقر مكة المكرمة زوا برن المدينة المنورة واندي دي دي دا شا بكوي دوتا بيو شكرا تا دبو دودة 22 دبو دودة 22 ميلادية زام أورا كراتم دمكبي بجانا دشي أولنا مصلاتي من البركة wato masallacin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wanda ke karkashin Salamatu Go ko makarantar Salama a cikin anguwar Mu'azu Kaduna State Nigeria. Muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya mu abin da za mu fita albarka, kuma ya sa ya zama na karɓaɓɓe gare shi wanda za mu kusure. Muna roƙon sa ya gafarta mana. Muna cikin karatun wannan littafi mai albarka, wato littafin Muwatta na babban malami al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, wanda ba mu gushe ba muna magana akan tarihin sa. Satin da ya wuce mun tuke ne ko mun tsaya maganganun malamai da suka yi wato yabo da wannan malami ya samu, da kirari da kalmomi masu daɗi waɗanda suka yi a kansa. Muka yi alkawari cewa insha Allah ta'ala idan Allah ya mu sati mai zuwa za mu tashi ne daga littattafan da shi wannan malami ya rubuta. Malamai sun yi ishara akan babban malami al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ya wallafa littattafai da yawa, amma kaɗan daga ciki akwai wannan littafi wanda yake a gabanmu, wato littafin Muwatta, wanda ina ga sati mai zuwa za mu yi magana akan ita karan kanta Muwatta ɗin, sannan dalilin da ya sa ya rubuta ta, sannan da manhajinsa a wannan littafi, sannan da riwayoyi da suka shafi Muwatta, saboda Muwatta a riwayoyin suna da yawa kamar yadda za mu gani sati mai zuwa insha Allah ta'ala. Riwayar da ta shahara a nan ita ce riwayar Yahya bin Yahya al-Laythi, to amma riwayoyin suna da yawa, to saboda haka wannan shi ne maudu'in darasinmu na sati mai zuwa insha Allah ta'ala. Al-Muwatta wannan littafi wato yana ɗaya daga cikin shahararrun littafin da wannan malamin ya rubuta, wato al-Imam Darul Hijra al-Imam Malik bin Anas ya shahara da wannan littafi, saboda littafi ne wanda yake Allah subhanahu wata'ala ya sanya masa karbuwa a doron ƙasa, wanda daga cikin ababe da aka ruwaito akwai malaman da suke cewa bayan Al-Qur'ani mai girma wato babu littafi wanda ya kai Muwatta ɓangaren abubuwan da ya kunsa na fa'idodi, sannan da inganci da sauransu. Ba'da kitabillah azza wa jalla asahhu kitab ba'da kitabillah azza wa jalla qabla sahihain, wasu malamai suna taƙidin shi da kafin littafin Sahihul Bukhari da Muslim, cewa shi ne littafin Muwatta bayan Al-Qur'ani mai girma. Ina fata an gane. To shi yasa wannan kaidin shi yafi dacewa, saboda maganganun malaman suna cewa kai bayan Al-Qur'ani mai girma littafi wanda yake babba wanda zai biyo bayan Al-Qur'ani shine Muwatta. To amma sai malamai suka yi tafsiri, suka ce a lokacin da waɗannan malaman suka faɗi wannan magana, lokacin al-Imam al-Bukhari da Muslim ba su rubuta littattafan su ba, tunda kamar yadda kuka sani al-Imam Malik ya riga su zuwa, su sun zo bayan sa. Bayan da suka zo suka rubuta littattafansu sai suka sanya sharadi akan cewa ba za su fidda komai a cikin wannan littattafan ba sai hadisi waɗanda suke masu inganci masu ƙarfi sosai, sannan suka sanya dawabid da qawaid da shurut masu tsanani sosai, shi yasa suka sanya ma littattafan al-jami'u sahih dukansu su biyu din. Ina fata ana tare da ni. Wasu malamai sun ce Imam Malik ya kwashi shekara 40 wajen rubuta wannan littafi, shekara 40 ya ɗauka yana rubuta wannan littafi, a wata riwaya shekara 60 ya ɗauka yana rubuta wannan littafi. Shi yasa cikin kisas abubuwan da ake ruwaitowa, wata ran wasu sun zo wurinsa sai suka ce suna so su koyi wannan littafin cikin kwana 40 sai ya ce lalle abin ban mamaki ko kai san wannan al'umma littafin da aka rubuta shi cikin shekara 40 wasu kuma suna so su karbe shi ko su koye shi cikin kwana 40 kun ga abu ne wanda ke mai ban mamaki Imam Malik bin Anas yake faɗa haka to saboda haka sannan da farko littafin muwatta ya kasance girman sa ya fi haka wato yana ta tasfiya din sa har ya dawo kamar yadda muke ganin sa mun dai bayani cewa sati mai zuwa gaba ɗaya darasin mu zai kasance akan littafin muwatta ne ce ce muwatta din wannan shine littafi na farko na al-Imam Malik bin Anas Abinu Anas sai littafi na biyu cikin littafin da ya rubuta akwai al-mudawwana al-kubra wannan mudawwana al-kubra tana ɗaya daga cikin littafan da ake ji da su a mazhaba ta malikiyya suna cikin littafai waɗanda ake ji da su a mazhaba ta malikiyya to shi yasa wasu daga cikin malamai suke cewa kusan kun san idan muka ɗau ire-iren su akhdari mutum al-akhdari da ire-iren su iziya risala ashimawi muktasarul khalil askari idan muka da waɗannan littafan kun ga duka littafai ne wanda muka tashi kowa nan abinda suka shahara ne a zaure na gida nan kusan duk ɗalibin ilimin da ya tashi zaka ga bakin gwargwado ya karanta waɗannan littafan ko wasu da littafin ma bai gama su ba to littafai ne waɗanda aka rubuta a mazhabar malikiyya sai malamai suke cewa amma da dama daga cikin maganganun ba wai maganganun Imam Malik bane wai wanda ya faɗa da bakinsa a wasu daga ciki ra'ayoyinsa ne wasu daga ciki a maganganun ɗalibansa ne ina fata an gane sai wasu ke cewa amma daga cikin littattafan da za a ce al-Imam Malik ya faɗa kalmominsa ne furucinsa ne wanda ya faɗa da bakinsa akwai wannan littafin muwatta da kuma al-mudawwana al-mudawwanatul kubra ina fata ana tare da ni amma waɗancan kaga ga wanda ya karanta irin su iziya su risala su ashimawi zaka ga yana ana cewa ai qala ibn al-qasim kaza abdullah ibn wahb ya ce kaza ashhab ya ce kaza suhunun ya ce kaza ina fata wadi amma anan zaka ji al-imam malik ya ce haddathani kaza mutan urwa ibn zubair an abi ana aisha an rasulillah sallallahu alaihi wasallam ina fata wadi ko to wannan ita mudawwana din ibara wanda ya ruwaito ta ko ta shahara ana kiranta mudawwana ta suhunun shi wannan abdussalam ibn sa'id as-suhunun ya karɓo ta daga ibn al-qasim wato abdurrahman ibn al-qasim shi kuma ya ruwaito ta daga al-imam malik bin anas wato mudawwanatul kubra tambayoyi ne aka yi masa ana yi masa tambayoyi shi kuma yana ba da amsa wasu malamai suka ce waɗannan tambayoyin sun kai 6,200 guda ɗaya har nawa 6,200 tambayoyin da aka yi masa tambaya a kan su kuma ya ba da ansa wato shi al-imamu malik bin anas rahimahullahu ta'ala littafi na uku ita ce risala da ya rubuta shi al-qadr akan mas'ala ta qadr kowa ya san mace ce mas'ala ta qadr mas'ala ce wadda take da girma sosai wanda hatta a cikin muwatta nan gaba za mu ga ya kawo kitab khas akan mas'alatul qadr ya sanya mai suna kitabul qadr sai ce babun nahyi anil qawli bil qadr sannan ya kuma babun jani ma ja fi ahli al qadr duk a cikin muwatta insha Allah idan Allah ya bamu tsawon kwanaki cikin lafiya za mu zo mu karanta wannan kitab wanda muna roƙon Allah ya yassare mana ya sanya mu rayuwa albarka kuma ya kasance mai tsawo ya rubuta risala littafin sa ta uku akan qadr wannan mas'ala wanda wasu daga ciki suke ganin cewa Allah subhanahu wa ta'ala wato bai san wasu ababe ba da suke faruwa sai bayan faruwansu kun ga wajiya da illa Allah ya girmama ya fi ƙarfin haka subhanallah wa ta'ala Allah azza wa jalla an zalika Allah subhanahu wa ta'ala ya san komai tun kafin ya faru kuma da iliminsa da iradansa da sansa da ƙudurarsa ne wannan abun ya faru idan aka jingina ma Allah haka ana nuna kamar da bai da ilimi kenan na wani abu kun ga kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alqur'ani inna Allah alimu ghaibi as-samawati wal ard innahu alimun bi dhati as-sudur inna Allah ya'lamu ghaibi as-samawati wal ard wallahu basirun bima ta'malun wa bima ya'malun wa taqra ina fata wadi to haka abin da ya shafi sannan wannan tawaya ne ga Allah subhanahu wataala a jinjina masa wannan shi yasa shi masanin komai ne tun kafin ya faru in ma ya so abu ya faru sai ce mai kun fayakun kamar yadda ya bayani littafi na hudu daga cikin littattafan da al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ya rubuta akwai risalatun fil aqdiya kamar yadda zamu gani nan gaba shi ma yayi kitab khas akan aqdiya aqdiya wato akan ahkam da dabi aqdiya kitabul aqdiya ko risalatun fil aqdiya wanda katabaha kataba biha ila ba'di al-qudha wanda ya tura ta ko ya tura ta zuwa ga wasu alqalai wato littafi ne risala ce wanda ta kunshi ne hukunce kuma da dama daga cikin alqalai ko masu hukunci sun karu da wannan risala da al-Imam Malik bin Anas ya rubuta ina fata wadih ko wasu malamai suka ce ta kunshi ko ta kai ajza juz'i ɗaya har wajen guda goma juz'i guda goma wannan risala da ya rubuta kuma ya ƙara tattauna wannan matsala ɗin a cikin littafinsa kamar yadda za mu gani insha Allahu ta'ala nan gaba littafi na biyar al-Imam Malik bin Anas ya rubuta shine kitabun fi tafsir littafi da ya rubuta akan tafsirin al-Qur'anul Karim musamman daga bibil Qur'an ba da waɗanda suka shafi garibai na al-Qur'ani mai girma an gane asrar nasa da kalmomi masu wahala da ababe dai waɗanda suka shafi gha'ib nasa ina fata wadi to al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala ya rubuta littafi akan tafsirin al-Qur'ani mai girma wanda wasu malamai suka ce wanda ya rawaito wannan daga gare shi Khalid ibn Abdurrahman al-Makhzumi littafi na shida wanda al-Imam Malik bin Anas ya rubuta shine kutub yana da wasu littafai da masail kutubun wa masail an Malik rahimahullahu ta'ala an nakalto wasu littafai da ya rubuta kan mas'aloli ne kawai littafai da ya rubuta a kan masail akan mas'aloli wasu suke cewa mas'alolin nan na ilimi ne ya tattauna su ya warware su ya fayyace su sosai kyakkyawan fayyacewa wanda akalla za su kai ala wato dubbannai mas'aloli wanda ya tattara su kuma ya tattauna ya yi bayani akan su bayani na ilimi ina fata wadih ko wanda wasu daga cikin ɗalibansa na Iraki sun ji waɗannan mas'alolin daga gare shi kuma sun koya tunda kun san shi yasa muke da mazahibul al-malikiyya madarisul malikiyya afwan wajen guda nawa guda hudu muna da madrasatul al-madinatul munawwara sannan muna da madrasatu al-misra sannan muna da madrasatul maghrib ko madrasatul maghribiyya ina fata wadi haka waccan madrasatul masriyya sai madrasatu na uku al-maghribiyya al-maghribiyya ita irin su qirawa da tunus duka da maghrib ita karantanta wanda yana ga ana kiranta morocco ko waɗannan wuraren dukkan su ma suna da madrasa nasu an gane ko sai madrasa ta hudu ita ce al-iraqiyya wato ɗaya da dukkan waɗannan madarisul arba'a na mazhabar malikiyya da muke da su dukkan su sun zo mai ɗalibai ne na akwai waɗanda suka karɓi karatu da ne wajen al-Imam Malik bin Anas suna da riwayat nasu ina fata wadi kunga mai risala Abu Muhammad kunga yana cikin madrasatu ne al-maghribiyya ina fata wadi da ƴan Andalus duka suna cikin madrasatul al-gharbi al-maghribiyya tayyib to waɗannan ƴan madrasatul iraqiyya sun zo sun karɓi waɗannan masa'il daga al-Imam Malik bin Anas sun ji su kuma sun ƙaru da su sosai littafi na bakwai daga cikin littattafan da ake jingina su zuwa ga al-Imam Malik bin Anas a littafin siyar wanda riwaya ta ibn al-qasim inda muka yi bayaninsa Abdurrahman ibn al-qasim wanda muka ce wannan bawan Allah Abdurrahman ibn al-qasim yana ɗaya daga cikin waɗanda suka dazunci al-Imam Malik bin Anas sosai ire-iren su majishin wuni ire-iren su Abdurrahman ibn al-qasim ire-iren su Abdullah ibn Wahhab sun lazarci Imam Malik sosai har wasu ma suke cewa ibn al-qasim ya lazance shi wajen shekara 20 yana tare da shi shi wannan wadda littafin siyar ɗin riwayar da ta shahara riwayarsa shi ibn al-qasim Abdurrahman sannan wasu malamai suke cewa wanda yake kowa sanin fiqhun malikiyya daga cikin daliban al-Imam Malik ne ana shine Abdurrahman ibn al-Qasim wanda kuma a'lamuhum bi hadith rasulillah wasu ke cewa shine Abdullah ibn Wahhab wannan shine tawjihin da wasu malamai suke musamman ire-iren wasu malaman mu su Sheikh Al-Amin Al-Haj da dama suna wannan tawjihin musamman idan aka zo wasu mas'alatu qabd da as-sadd ina fata wazi wajen mas'alatu qabd da as-sadd طيب littafi na takwas risalatun fi ilmi al-falak wanda ya rubuta risala ce mai su akan abin da shafi ilmi al-falak Imam Malik ya rubuta ta yayi cikakken bayani akan menene ilmi al-falak da maganganun malamai akan ilmi al-falak sai littafi na tara wanda Imam Malik ya rubuta yace risalatun fi an-nujum wa manazil al-qamar wato littafi ne da ya bayani akan nujum da kuma wuraren saukan nujum wato kaman taurari da sauransu ilimi na taurari da abinda ya shafe su dai da sauransu kun ga shi yasa malaman mu magabata zaka ga suna da ihafa hatta ilimin geography kun ga abinda ya shafe waɗannan kaga ilimi ne wanda yake da alaka da me da ilimi na geography da sauransu to Imam Malik bin Anas kamar yadda Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala yake da ba wato yake da rabo da guziri da kuma nasib akan kusan dukan fununul ilmiya wannan takhassus bai zo ba in ba wannan zamani da muke ciki ba ina fata an gane a ce takhassus kowa san takhassus ko a turanci ina ga ana kiran sa course a ce zaka je kai course akan wani bangare na ilimi course biye ki dago ko specialization go a ce mutum zai je specialization akan wani ilimi a dan wani bangare ila ma zai je dan rubuta risala wanda ba ta shafi 500 ba shikenan ya gama magister ina fata wazi to a magabata su ba san takhassus ba al-Imam Suyuti misalan a cikin littafin sa wanda ake jingina masa ko suna inkarin littafin wasu kuma suna cewa tabbas littafin sa ne at-tahaddus bi ni'matillahi azza wa jalla wato ambatan wasu falala da ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya mani shi Imam Suyuti yake nufi ya rubuta wannan littafin at-tahaddus bi ni'matillahi azza wa jalla a ciki ya faɗi funun na ilimi yake cewa kusan babu wani fanni na ilimi a duniya face yana da rabo a wannan bangare na ilimi babu wani bangare na ilimi ilimi ina da ɗaya ne kawai wanda yake cewa bai bashi kulawa ba sosai shine ilimi na hisab wato mathematics shine kawai ilimi abin da ya shafi lissafe su ne kawai wanda bai basu kulawa ba sosai yace amma shi ma rabon da yake da shi a wannan ilimi idan yayi ya gwada kanshi da sauran malamai kai ka ce abin nan da su kuka ake cewa ko me wanda zai kirki yake a tsakiyar ruwa haka za a ganshi kore kika ce wannan ne kamar shi ne ce ku sauran malaman su ne wannan da su kuka din ina fata an gane saboda tsabagen ne tsabagen ilimi da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi cewa kusan babu wani bangare da bai yi rubutu a kai ba kuma bai yi nutsu a kan shi kuma kogi ne shi a kusan dukkan bangarori na me na ilimi in kana karanta littafin zaka yi zaka sha mamaki ina fata wazi ko to lalle ya dan koda kanshi a cikin littafin nan to shi yasa wasu malamai suke cewa a ai wannan bahara a ce shi zai iya fadan waɗannan kalmomi ko waɗannan maganganu da ya fada to a takaice dai ƴan uwa magabata haka suka kasance wato zaka ga suna da rabo a in aka ce ilimi na shari'a dukkan abin da ya shafi bangaren qur'ani da hadisi da fiqhu da menene su mustalah ulumul ala duka zaka ga suna da ne rabo a kai specialization bai zo ba sai a wannan zamani na kasalanci kuma wasu malamai suke cewa kasalanci ya janyo wannan yanzu kawai sai mutum ya samu dan maudu'i daya sai ya rubuta risala akan magister ko doctoral shikenan ya zama diktawar ko ya zama prof ko makamancin haka ina fatawa dai ko to kuma abin da yafi dacewa kenan shi yasa Sheikh Al-Amin Al-Shatibi rahimahullahu ta'ala mai littafin adwa'ul bayan so da dama kana karanta littafin sa yana ishara ga wannan mas'ala sai yace shi ilimi sashin sa yana yi masashi hidima ne wato sashin sa yana tare da sashi idan ka ce kai zaka yi tamakkumi a bangare ɗaya kamar sauran bangarorin to zaka samu matsala saboda misali yanzu Qur'ani mutum ba zai fahimci Qur'ani sosai ba sai ya san hadisi sai ya san lugha na Larabci ko ba haka ba gashi wasu akwai ayoyi da suke magana akan ciki to haka in kana tafassusi akan hadisi ba zai taɓa yiwuwa ka yi musu a hadisi ba ka san Al-Qur'ani ba shi ma fiqh idan za ka yi tafassus misali specialization a kan me fiqh to idan ba haka mutum zai zo yana kafa hujjoji da hadisai waɗanda suke ma anzalallahu biha min sultan wanda ba su hadisai masu rauni mawdu'ai ma wasu to saboda haka ilimi na shari'a dole sai mutum ya ba kowane ɓangare kulawa kuma ya samu kaso babu laifi ka samu ɓangare ɗaya ka fi nutso a kai amma sauran ɓangarorin dole mutum ya samu babban nasibi a cikinsu a littafi na nawa na goma shi ne risala da ya rubuta ta zuwa ga Abu Ghassan Muhammad ibn Muqarrib shi ne littafi risala ce ya rubuta ta zuwa ga wannan ba Allah Ghassan Abu Ghassan afwan Muhammad ibn Muqarrib sai risala ta sha da ya rubuta a juz'un fi tafsir wani juz'i ne wani bangare na Al-Qur'ani ya ware ya mai tafsirin sa wato juz'i ne akan abin da ya shafi ne tafsiri na Al-Qur'ani mai girma to akwai risala ta 12 da ake ambatowa ita ma wasu malamai sun yi inkarin jingina ta zuwa ga Imam Malik bin Anas ita risala da ya rubuta akan abin da ya shafi adab da mawa'i wato akan abin da ya shafi wa'azi da ladubba haka fa ira misali yana kamancece ne da littafin da aka rubuta akan adab an gane ko to ya rubuta wannan risala akan abin da ya shafi ladubba na zamantakewa sannan kuma bayan haka akan mawa'i abubuwa da suka shafi raka'is haka ira masu yara kamancece yana da ira su madarijus saliki wannan malamin suke cewa Imam Adh-Dhahabi rahimahullahu ta'ala yake cewa hakikatan a wannan littafi da ake jingina shi zuwa ga al-Imam Malik bin Anas inda a ce shi zai ji wasu hadisai da aka jingina ko aka ambace su a wannan littafin lalle da ya ce wanda ya jingina wannan littafi a gare ni bai kyauta mani ba da ya ce me wanda ya jingina littafin nan zuwa gare ni bai kyauta mani ba saboda hadisai ne masu rauni sosai wasu ma za a iya cewa kamar mawdu'ai ne a cikinsa to saboda haka wannan risala fil adab wal mawa'i malamai ana jingina sa zuwa gare shi amma dai ana wasu sun yi inkarinsa sannan ga risala da ya rubuta zuwa ga Lays ibn Sa'd kowa ya san abin da ya faru kamar yadda za mu tattauna masala a yau insha Allah ta'ala raddin da ya faru tsakaninsa da Lays ibn Sa'd. Lays ibn Sa'd ya yi rayuwa a garin ne a Misra wanda babban malami ne sosai akan matsala ta ijma'u ahlil Madina akan matsala ijma'u ahlil Madina za mu jinkirta ta wannan har zuwa yan bayan mintuna kaɗan tunda za mu tattauna za mu yi magana akan ijma'u ahlil Madina sai mu ƙara bayani akan ita risalar da kuma shi Lays bin Sa'd. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala waɗannan su ne kaɗan daga cikin littafin da ya rubuta ya rasu a rana ta Lahadi ya yi rashin lafiya wasu na ramu suka ce na kwana 22 ɗauka yana rashin lafiya sannan ya rasu ranar Lahadi da safiyar Lahadi wanda a watan uku an gane ko wato hijiri shekara ta 179 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara sannan a lokacin da zai rasu Imam Malik bin Anas daga cikin wasici da yayi kun san ba a so mutum yana da abin da zai yi wasici ya bashi bai rubuta wasiya a kai ba kullum ya kasance mutum abin da yake so ya baiwa al'umma wasiya da iyalinsa wasiyarsa tana nan rubuce a ƙasan filansa ko a cikin ɗakinsa so wasu malamai suke rawaitowa Imam Malik bin Anas daga cikin abin da ya bar wasiya a kai shine idan ya rasu
a masa a sanya mai likafari wanda ke fari kamar yadda yake sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko kamar yadda sunna ta ishara sannan yayi wasiti kuma abin nisha inda ake binne mutane wato kada a yi wani takdisin sa ko a je a binne shi wani wuri wanda yake shi saboda malami ne kuma makamanta ka a inda ake yi ma mutane sallah shi ma a je a yi masa sallah a wurin sannan inda ake binne mutane a je a binne shi a wurin to wanda ya masa sallah shine Abdullah bin Muhammad al-Hashimi kuma ya tafi da shi ya yana cikin da suke tarayya bayan ya mai sallah suka dauki gawar sa wanda da shi aka raka wannan gawar har zuwa ina har zuwa makabarta wasu malamai suka ce yana gaba abin nan ita gawar tana baya tana jin sa wannan mas'ala ita ma nan gaba ta tattauna saboda ta Imam Malik yana da ra'ayin sa akan mas'alan daukan gawa idan aka dau gawa shin ya kamata a sanya ta gaba ne mutane suna bin ta a baya koko ita tana baya mutane suna gaba wannan mas'alar za mu tattauna akan ta insha Allah cikin littafin Al-Muwatta wanda muke cikin sa insha Allah shi ma Imam Malik ya dan tattauna mas'alan ko ya ishara akan ra'ayin sa duk an yi sabani sannan wadushina bil baqi malamin suke cewa an binne shi a makabarta ta baqi kowa ya san baqi wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya taba ziyartan Madinatul Munawwara baqi makabarta ne wanda tana gefen Masjid al-Haram Haramul Madani tana gefen al-Haramul Madani wanda kuma anan ne aka binne wasu daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka tabi'ai haka asba'u tabi'in tana nan gefen al-Haramul Madani ya rasu yana dan shekara 86 kun ga wannan yake nuna mana al-Imam Malik bin Anas yayi tsawon Allah subhanahu wataala ya bashi tsawon wato kwanaki da shekaru kenan tunda har ya samu shekara 86 sannan Isma'il ibn Abi Uwais yake cewa ishtaka Malik bin Anas رحمه الله تعالى wato al-Imam Malik bin Anas yayi rashin lafiya a lokacin da yayi rashin lafiya fa sa'altu ba'd ahlina amma qala 'inda al-maut sai na tambaya kun san magabata wasu zakai da bayan Allah idan mutuwa ta zo musu suna cikawa da ababe masu ne masu ban mamaki to shi al-Imam Malik bin Anas daga cikin abin da aka rawaito kamar yadda Isma'il ibn Abu ibn Abi Uwais yake cewa yayi kalmar shahada ya furta kalmar shahada kowa ya ji ta bayan da ya furta kalmar shahada kun ga farla ne mai girma kamar yadda ya tabbata a hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sai ya ce lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wannan kalma yayi mai ya cika lillahi al-amru min qablu wa min ba'd daga cikin qurra'u kaga haka akwai wanda mutuwa ta zo masa Abubakar da mutuwa ta zo masa da ita mai ta summa ruddu ila Allah mawlahum al-haq ala lahu al-hukmu huwa asra'ul hasibin da wannan ayi cika shi kuma al-Imam Malik bin Anas bayan yayi tashahhud yayi kalmar shahada sai ya dinga mai ta wannan aya ko ya karanta wannan aya lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wato dukkan al'amari da Allah yake farkon sa da ƙarshen sa da wannan kalma ya cika wato bayan yayi kalmar shahada sannan kamar yadda muke bayani ya rasu ranar lahadi wato safiyar lahadi ranar 14 ga watan uku shekara ta 179 to idan aka koma karatun da muke farko na haihuwarsa wannan shi zai bamu cewa ya shekara 86 daga cikin waɗanda suka yi rasa da aka ce rasa shi ne ɓangaren shi'a wato waɗanda bayan ya rasu suka yi begen mutuwarsa saboda damuwa suka taɓa wasu kalmomi sannan suka rubuta ƙasida wato kamar waƙe kenan na larabci daga cikin waɗanda aka rawaito waɗanda suka mai waƙe akwai al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala qala al-Imam an-Nawawi akwai Imam an-Nawawi ya yi bayani yake cewa dufina bi babin zakai an binne shi wajajen kofa kofan makabartan baqi daga cikin waɗanda suka mai rasa wato suka mai baitoci waɗanda suke masu dadi suna begen mutuwarsa Abdullah ibn Salim al-Khayyar inda yake cewa ya abal jawab fi ma yuraji'u haybatan wasailuna nawakisul albani adabul waqari wa izz sultani tuqa fahuwa ko fahuwa al-muta'u wa laysa za sultani wannan rasa inda wannan ba Allah Abdullah bin Salim al-Khayyar ke ran yayi wato yana bayani akan wane ne al-Imam Malik bin Anas yake bayanin haiba da kurjini da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa wanda hatta ma tambaya zaki ga mutane suna me suna kamar kunya ko tsoron tambayar saboda me tsabajin haiba lalle har su samu amsa ko makamanci haka a tambayan da za su yi za ka ga dukkan su kamar suna ne sun fiyar da kansu an gane ko shine na wace tun ma nufi su ala ru'usihim laqad alimta ma haula yanfikun suna sun fiyar da kansu suna kamar tsora hannayensu a wajajen inda yin yake fitowa an gane ko saboda tsananin wato kunya da kuma haiba ta Imam Malik bin Anas yayin da suke tare da shi ina fata wazo ko sannan zaki ga a majalisin al-Imam Malik bin Anas talibai suna nutsuwa sosai saboda mutum ne wanda yake mai haiba wato idan aka ce haiba ita ce farjini yana da farjini sosai sannan shi karan kansa mutum ne mai nutsuwa kuma muka yi bayanin cewa Imam Malik bin Anas baya koyar da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya je ya yi wanka ya yi alwala ya sanya turare ya ci kwalliya sosai ya sanya fararen kaya zai zo yana fanshi sannan sai ya koyar da me hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda girman me girman saboda matukan girmama hadisin Annabi har muka ci a bayanin cewa ba wai ban sha'awa bane kullun adam da ganin malami da kandata cikin da ci da dauda ana ganin cewa kamar wannan shine ne shine zuhudu wannan ba shi bane zuhudu a zuhudu shine gudun duniya idan aka ce gudun duniya shine ne sanjicin haram da dukkan abin da yake shubha amma kulliya a inna Allah jamila kamar yadda ya tabbata hadisi yuhibbul jamal an gane Allah yana son ya ga mutum mai ado sosai mai abin nan da al-Imam Malik bin Anas wanda kowa ya san wane da al-Imam Malik bin Anas tunda mun karanta tarihi a kansa haka ya kasance yana abin nan bayan wannan natsuwa da yake da shi kuma a majalisin sa za ka ga akwai natsuwa sosai sannan bayan haka ga Allah subhanahu wataala ya bashi izza sosai sai ta ce wani me wani sarki ne ga tsoron Allah kuma sannan ga ladabi wato mutane suna da taliban suna mai ladabi sosai shi ta ce wani sarki ne kuma shi alhali ba sarki ba ne kawai albarkan ilimi ne da Allah subhanahu wataala ya basa kuma ya sanya tsoron Allah a cikin me a cikin wannan karatu da Allah subhanahu wataala ya basa abubuwan da ya samu ta sanadiyar haka ne to muna roƙo Allah subhanahu wataala ya jikan wannan babban malami wato shugabanmu al-Imam Malik bin Anas imamu darul hijira ya ji kansa da rahamarsa sannan ya ƙara sa mu abin da ya bari ya ƙara sanya albarka a cikin abin da ya bari na ilimi sannan ya sanya ya zama na sadaka jariya gare shi kamar yadda ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu hadisin da al-Imam Muslim ya fidda shi cikin sahih nasa wato idan mata ibnu adam qata amaluhu illa min salati idan mutum ya rasu dukkan ayyukansa sun yanke sai ababe guda uku kacal su ne za su wanzu wato na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sadaqatun jariya sadaka ne gudana wanda yayi wato ire-iren gina masallatai da asibiti da gidan marayu da dai sauransu wannan shine sadaka jariya na biyu ilmun yuntafa'u bihi ilimi wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya bashi bakin gwargwado ya koyar da shi sannan bayan ya koyar da shi ta koyarwa ila ta hanyar koyarwa ko ya rubuce rubuce ya rubuce littattafai a kai ko ya koyar da ɗalibai to wannan ilimin yana cikin ƙabari zai dinga ganin duk lokacin da aka zuwa karanta wannan mai littafi nasu da ya rubuta ko ana sauraron wannan karatun da ya yi da ya koyar a duniya yana cikin ƙabarin zai dinga ganin haske a nuri yana isan masa ina fatawa zai dinga ganin albarkan wannan abin da tana ranar tashi kiyama kun yanzu al-Imam Malik bin Anas wannan littafin da ya rubuta shekara nawa yanzu da rubuta sa eh wajen dubu da wani abu ko amma gashi yau muna karanta shi kun ga muna cewa da so insha Allah ta'ala yana kabari yanzu yana samun lada shi yasa da wannan zan janyo ra'ayi ɗan uwa shi ilimi akwai wahala a yayin da mutum yake koyon sa amma ayi hakuri zaka ga kana koyon sa wata sa'a ka waye gari ma baka da ko kwandala wani ma kila kudin transport ma da zai hawo ma ya je inda ma zai koyi karatun bai da shi kudin ma da zai sayi littafi bai da shi zai iya yini bai ci komai ba wannan duk in mutum yana neman ilimi zai fuskanci wannan shi yasa malamai suke istinbat karkashin kissan annabi Musa alaihi salam da annabi Khadir wanda shi ne rajih Khadir nabi ne min anbiya'illah bayan sun yi tafiya annabi Musa da annabi Khadir me yace laqad latina min safarina hadha nasaba fuduwa fa annabi karan kansa tafiya ta yi tafiya annabi Musa ce wallahi a wannan tafiya lalle ma hadu da wahala fa karamar wahala muka hadu da ita a me ba a wannan ilimi sai a wannan hanya na neman ilimi tun da shi ai annabi Musa ya ce wa me annabi Khadir ya koyar da shi daga abin da ne Allah subhanahu wataala ya sanar da shi ko haka yake masa to shi ne aka tafi za a koyar da shi to ya ga an yi tafiya an shiga ruwa an hau menene an hau jirgi an zo an kulle jirgi an zo an yi kaza kai annabi Musa ga tafiya yace laqad latina min safarina hadha nasaba malamai ma Abu Sa'id suke istinbat wato suka fidda fa'ida karkashin wannan gaba ta aya idan annabi ya ce ya sha wahala a neman ilimi to ina kuma wannan annabi kaga shine min babil aula an yas'abu ya tabbat wa yatahammal al mashaqqa fi talab al ilmi wato shi yake cancanta ya wahala sosai a fage ne na neman ilimi ina fatawa dai amma idan mutum ya yi hakuri zai ga albarkan ilimin duniya da lahira insha Allah ta'ala wanda yana mutuwa insha Allah inda ya ilimin da aiki da ilimin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi yana mutuwa sai aljanna insha Allah ta'ala wato da yadda Allah zai mai sakayya da wannan kamar yadda hadisi suka tabbata ga ma'abuta hadda alqur'ani da sauransu na karshe awwalan salih ko kuma yaro nagari wanda ya mai tarbiya kikan tarbiya kuma yana masa addu'a wannan ne nake so in janyo hankalin ɗan uwa a gabaki ɗayan mu wato iyalan da Allah subhanahu wataala ya ba mu tunda kan mataye da muke da su a gida da ƴaƴa da Allah subhanahu wataala ya ba mu ya kamata mu sani amana kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana haka kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi har zuwa ƙarshen hadisi wato dukkan ku kowa daga cikin ku dan kiyo ne kuma lalle za a tambaye shi akan amanan abin da aka bashi na kiyo to ranar tashi alkiyama idan muka kula da iyalanka ba tun daga matayenka haka ƴaƴanka to Allah zai tambaye ka akan wannan amana to idan ka kula ka musu kyakkyawan tarbiya ko da ka mutu za ka ga suna nema ma gafara suna ma addu'a to wannan shi ma kana cikin kabari zaka dinga ganin wannan yana isa zuwa gare ka insha Allah ta'ala to saboda haka shi ba a cewa mutum dole sai ya zama babban malami a bangaren addini amma bakin ilimi na wannan mutum zai ya san addininsa ya san fiqhu wanda ma wasu mas'aloli in ta cuɗe ma mutum ko ta kurkuɗe masa tsakanin shi ma da iyalinsa zai kasance bai sani ba har sai ya je ya faɗi sirrinsa da shi da iyalinsa zuwa ga wani to kun ji wannan ya kamata duk mutum musulmi bakin gwargwado ya yi ne ya ɗan koyi ilimi ba dole sai ta zama malam ba amma dai ka koyi ilimi bakin gwargwado wanda zai ɗauke ma me jahilci ka san abin da ya shafi arkanul islam kyakkyawan sani sallah in ta caɗe ma ya za ka gyara matanka tana cikin jini na al'ada ko jini na biki ta zo ta jefo ma tambaya ka san cewa za ka iya ba ta ansa a kan wannan in ba ita tana ƙarƙashinka amana ne ka ba ta ansa kuma ka yi me wannan haƙƙinka ne an gane ko wani abu ya faru tsakanin yaranka zaka iya ba su ansa ko yaro bai sallah da kyau ba ko wani abu ya tube masa ko na cinikayya idan kai dan kasuwa ne waɗannan duka abubuwa ne wanda suke wajaba ga kowane daga cikin san su a dole sai ka zama wani babban malami amma dai wannan ilimin dole ne ya wajaba ga kowane mutum a ya san wannan ilimin bakin gurgurdo saboda haka muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu littafin wannan malami ya rubuta su zamana a sarƙa jariya gare shi wanda ladan su isa zuwa gare shi abu na gaba da sauran lokaci ai ko za mu iya lokaci akan abin da ya shafi usulul madhhab al maliki saura minti nawa a cikin sallah minti goma masha Allah a tayyib yanzu bayan tarihin al imam malik bin anas za mu je abu na gaba wanda yake da muhimmanci shine usulul madhhab al maliki wato asali ko wasu dalilai da wasu hukunce-hukunce da ka'idodi da al-imamu malik bin anas ya gina madhabarsa a kansu haƙiƙa ƴaƴan uwa waɗannan usulul madhhab al maliki sun kai wajen guda 20 wato ababe da ya gina madhabarsa a kai wajen guda nawa guda 20 wanda ya gina mazhabarsa da fatawoyinsa da maganganunsa amma saboda ƙurewar lokaci kuma ana ta cewa ya kamata a shiga cikin littafi har yau ba a shiga ciki ba wanda wannan shine darasi na nawa darasi na hudu ko to kun san waɗannan abubuwan suna da muhimmanci sosai wannan shifida wanda idan mutum ya san su yana ɗaukan littafin muwatta zai dinga gani kawai kamar me kamar can dama ya taɓa karanta amma idan baka san ma wane ne al-Imamu Malik bin Anas ba kuma baka san jicece littafin muwatta ba baka san riwayat na muwatta ba baka san meye dalilin rubuta baka san manhajin sa ba to idan baka san waɗannan muqaddimat din ba introduction aje cewa ko introduction din mutum ko ya dau littafin ban kawara zai dingani saboda ba zai gane komai ba amma idan aka ma cikakken bayani akan shi wannan mai littafin da littafin karan kansa kana daukan littafin kana akan gadanta zaka yi kawai ai komai ma wadihi to shi yasa bangare na karatun nizamiya zaka ne sun ce akwai wannan madda wasu sa tana da terminology wato tana da mustalahat nasu da abubuwan da suka yi mai suka kunshe ta a baka mafatih wato ki a kan wannan abu to wannan ababe za mu ambace su ne za mu yi sardin su nan gaba kila idan zan iya ishara ga wasu littafai wanda mutum zai iya komawa ya karanta wato za su ƙara mai bayani akan waɗannan ababe musamman littafai da aka rubuta na usulul fiqh da irin su ar-risala ta al-imamu al-shafi'i da irin su kawkabul al-munir na ibnu an-najjar da irin su al-mustasfa na al-imamu al-ghazali da irin su al-fiqh wal-mutafaqqi na khatib al-baghdadi da irin su ma'alim fi usulul fiqh na mu'asirun da irin su al-ihkam na al-amali da dai sauran su an gane ko duk waɗannan littafan idan aka koma za a ƙara samun bayani akan isharat akan wannan wato abubuwa da za mu ambace su yanzu wanda akan su ne al-imamu malik bin anas ya gina mazhabarsa da kuma littafai wasu na ulumul qur'an wanda yake da alaƙa da al-qur'ani abu na farko a cikin wannan usulul madhhab al-maliki shine akwai al-qur'ani mai girma wato al-imamu malik bin anas yayin da zai yi zance na ilimi ko zai bada fatawa in an tambaye shi abu na farko da yake koma masa shine littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine al-qur'ani mai girma saboda shi addini ba a faɗan sa da ra'ayi shi yasa Ali ibn Abi Talib daga cikin abin da aka rawaito yake cewa law kana ad-dinu bil ra'yi لكان أسفل الخوف أولى بالمسح من أعلاه باب رأي الدين قومي هو هنكلي قومي تنتي أيني هنكلي ناكذا قومي للدين تشيسا أنا ميتا با فرق أبن فرق ليكي دو قروء كي الإمام مالك من أنس عمزها برسكما قباكي لا شين القرآن من الجرمى وأن القرآن نص آية القرآن اتكنسا sun kunshi abubuwa guda biyar da yake da la'akari a gare su, wato idan zai kafa hujja da kowace aya ko kuma Qur'ani da baki ɗayansa, wato yana duba ababe guda biyar. Na farko nafs, an gane ko? Sai na biyu a zahir, wato zahiri na ayoyi, wannan kuma nafsi na ayoyi mai suke magana a kai. Sai abu na biyu shi ne al-zahir, wannan duka malaman fiqh fa sun yi ta'arifin menene nafsi, menene zahir, duka al-fan usulul fiqh idan ka dauka. Shi yasa nace aje a duba littafin, amma idan kuna so wataran koda an fara mun fara asalin littafin, saboda mutane suna cewa ga mata a shiga ciki, za mu iya ware koda rana ɗaya ko bada muhadara mu yi a kan wannan mawdu'i. Sai abu na uku a shi ne mafhumul mukhalafa na ayoyi kenan, sai mafhumul muwafaqa, sai illa. Al-illa misali illa na hukuncin wani abu, kina fata an gane ko? Misali da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qul la ajra fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin minayna illa fa innahu rijsun aw fiskan uhilla li ghayri llahi. So waɗannan ababe guda biyar dukkan ayoyi yana lura da su kafin ya yi ne ya kafa hujja da su, nassin aya ko zahirin aya ko mafhumul mukhalafa nata ko mafhumul muwafaqa ko kuma me a illa nata, wato dalilin da yasa aka yi aka wannan hukunci. Ina fata wazi. Sai mu da bangare abu na biyu shi ne hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam, wato sunna. Duk maganan da al-Imam Malik zai na ilimi bayan ya koma ma al-Qur'ani, idan ya koma ma al-Qur'ani yayi la'akari da ababen nan guda biyar, sai ya koma ma sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda ya faɗi wannan daga cikin malaman da suke bayanin wannan usulul madhhabi al-Maliki akwai al-Doktor al-Dabyani, akwai ire-iren su al-Imam al-Zarqani ashirin da ya yi muwatta na al-Imam Malik bin Anas, duka ya yi tsokaci akan waɗannan ya kawo su. Ina fata ana tare da ni ko? Wannan kuma da tatabbu'i da istiqra'i aka gano waɗannan. Sunna idan ya zo ya ɗauko wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya kafa hujja da shi, yana da la'akarin waɗannan ababe guda biyar sunna, nassan hadisi, sai a zahirinsa, sai kuma me mafhumul muwafaqa da mafhumul mukhalafa, sannan illa na wannan hadisi. Idan muka hada da wancan biyar ɗin ga wannan biyar mun samu nawa kenan? Kun ga mun samu goma. Abu na sha ɗaya a gurgujiya ƴan uwa, bayan al-Qur'ani da sunna da yake dogaro da su a dukkan maganganun da yake na ilimi da fatawoyi, abu na sha ɗaya shine al-ijma'. Shine me al-ijma'? Wato ijma'in da malamai suke akan mas'ala, wanda babu wata aya saraha akan wannan hukunci, akan wannan mas'alan, ko kuma me babu hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan suka yi ijma'i malamai na asirin minal usur ba da wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam, kun ga ya zama me? Ya zama hujja. Tunda ai suna cikin masadir ta shari'iyya, wanda masadir idan aka ce masadir ababe da ake koma masu a bangare na shari'a, wato ake neman dalilai aka idan abu ya faru ana koma ma waɗannan masadir ɗin. Kun ga dama kamar yadda Imam Malik ya jero su haka suke jere, al-Qur'ani, sunna, sai ijma'. Wanda aka yi ittifaqi a kansu na hudu shi ne al-qiyas. Ina fata wazi. Misali abu ne wanda ba a samu hukuncinsa ba a al-Qur'ani qarara, dalilinsa ko sunna ko ijma'i na malamai, sai malamai su yi qiyasin wannan abun da wani abu wanda yake da hukunci a kansa. Wanda malaman usulul fiqh sun yi cikakken bayani akan me ya qiyasa shi ma. Misali yanzu da zamu bada annabi, kowa ya san nabi ko? Wanda larabawa suke mutanen Sudan suna kiransa sharbot. Sharbot annabi misali dabino suke samu, sai a cakuɗa dabino a sanya mashi abubuwa haka sai ya zamana kamar asir, kowa ya san asir ko kamar juice ana shansa. In za suna da munasabat misali aure ne ko kuma walima aka gayyata suna zuwa da shi yana da dadi sosai wajen sha da dalilin ake yin shi da sauransu to wannan abun kun ga haram ne shan sa ko amma in matsalar sa bayan kwana biyu ko idan aka je shi aka ajiye shi yana rikidewa sai ya zama giya to sai malamai suka ce shi wannan sharbat din ko annabi din kun ga kafin ya rikide ya zama giya ba laifi bane ne shan sa ko amma idan ya rikide ya zama giya hukuncin sa shine hukuncin me shine hukuncin giya ake kiyasin su akan me akan giya saboda illa al-mushtaraka bainahuma illa nan shine bugarwa da maye ina fata wazi to wannan shine kiyasi ayi kiyasin wani abu wanda ba a samu dalili akan sa ba qat'an da abin da yake kamanceceniya da shi saboda wani illa wanda yake ya jame bainahuma kun ga illa tsakanin wannan da wannan shine me shine maye bugarwa to da wannan zaka yi kiyasin dukkan wani abu wanda yake rikidewa ya sha indai abin da aka yi daga wannan abin halal ne to za a iya shan sa amma hasukan bai kai me ba bai kai bugarwa ba tunda wannan ya ci a faruwa wata ran wani ya sha wannan ya sha wannan abin bai san akwai maye ya zama ya ke lokacin maye ba sai aka zo yin sallah daga can da jimawa fa da aka zo yin sallah sai aka ce aka gabatar da shi aka ce malam ka ba mu sallah saboda suna ganin cewa ya sifanci da ne malami ne wato masani da aka ce ya ja sai suka ce ya ja su sallah sai ya shiga ya ja sallah mai raka'a hudu ce sai ya tsaya ba sai da ya raka'a biyar yana yin raka'a biyar sai waiwayo ya ce a kara muku a ci gaba a kara sai suka ce a ya isa ka suka mai ishara akan yayi ne akan aka ya isa zauna to kun ga me ya janyo wannan shine shi ba san cewa wannan abin da suka tashi ya sha ba ya riga ya rike ya zama mai wato mai bugarwa to saboda haka wannan zaka iya kiyasin sa da dukkan wani abu ne wanda ba laifi bane shan sa amma bayan kwana zai rike hukuncin sa shine hukuncin me hukuncin giya kamar yadda suke haramun shi ma haramun shan sa abu na gaba shine ijma'u ahlul madina daga cikin ababe na usulul mazhab al-maliki wato na 13 kenan ijma'u ahlul madina wanda dazuma kace zamu yi bayani akan sa abin da ake nufi ijma'u ahlul madina shine malaman madina kamar waɗanda suka zo irin tabi'ai ko asba'u tabi'in wato su yi ijma'i akan wani abu wanda babu nassi karar akan sa wanda al-imamu al-bazi ya kassama wannan ijma'i zuwa gida biyu akwai waɗanda sahabbai suke yin karkashin mai dalilai na hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ko asa akwai na biyu wanda suke gina shi akan ijtihadi da ra'ayi nasu ba wajen al-imamu malik bin anas shi a ganin sa tabi'ai ko sahabbai ba za su ijma'i akan wani abu ba tare da suna da mustanad ba tare da suna da dalili da suka yi mai ba dogaro a kansa ko da tabi'ai ne kuma to shi yasa imamu malik bin anas kamar yadda waɗannan malamai da muka yi bayani irin su da tsoro zabiyani da waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan mazhabar malikiya su imamu al-baji da sauransu suke cewa imamu malik bin anas harwaito yana gabatar ma da ijma'u ahlil madina a kan ne hadisai waɗanda suke a had da kuma qiyasi ina fatawa to hadisai a had wanda har ya kasance sun yi rudud tsakanin sa da al-Layth bin Sa'd rahimahullahu ta'ala shi al-Layth bin Sa'd yana ɗaya daga cikin malamai da suka yi ma al-Imam Malik inkari wannan abin nan wannan magana shi yasa ijma'u ahlul madina bil munasaba ababe wajen guda hudu ne wanda kusan Imam Malik bin Anas yake banta da shi ko shi ne wanda yake shahara yake riko da su daga cikin masadir ko kuma usulul mazhab nasa na farko shine ijma'u ahlul madina shine wanda ya tsanani wajen riko da maganganun mutanen madina wanda har yake gabatar da su akan me kiyasi da kuma hadith al-ahad ibn sa'ad ya rubuta mai wasiqa baya ganin haka ya cancanta shi ma ya mai reply yace ai ga dalilansa ga dalilansa inda har Imam Shafi rahimahullahu ta'ala daga cikin abubuwan da ake rawaitowa yake cewa kafin in yi hijira kun san da yana Iraki kamar yadda kuka sani al-Imam Shafi wanda shi yasa yake da mazhabobi guda biyu kuma yake da fatawoyi kusan guda nawa kala biyu akwai mazhab al-qadim da mazhab al-jadid mazhab al-qadim a lokacin da yake Iraki bayan yayi hijira ya koma Misra ya ƙara tumbatsa ilimi sai ya samu wasu fatawoyi da ya bada yana Iraki ya gina su akan kuskure da wasu ra'ayoyi rejection akan su wato yayi tanazuli wanda kuma wannan shine al'adan malamai da masu jin tsoron Allah fa cewa ba laifi bane duk nayi fatawa yanzu ko nayi karatu yanzu sai na gano akwai kuskure a fatawan da na bada ko amsan da na bada gobe in zo in ce maganar da na faɗa jiya akwai kusuri a wuri kaza da kaza wannan shine al'adan malamai na da an gane ko kuma duk malami mai tsoron Allah haka ya gamata ya dinga aiki tawa idan ire-iren su Imam Shafi'i suna tanazur akan wasu fatawoyi nasu kai har ma kai ba ma su Imam Shafi'i ba har wasu daga cikin sahabbai an rawaito musu wannan sahabi zai tafi akan kaza amma a zo a mai kamar yadda ya faru su Abu Huraira da sunne da Aisha radiyallahu ta'ala anha da ire-iren su Ibn Abbas ya faru da su wannan kaga suna da tanazulat akan fatawoyi ina kuma ga wani su shi yasa Imam Malik shi kuma yake riko da ne wannan ijma'u ahli Madina Imam Shafi yake cewa da nazo da nayi da ina ganin Imam Malik yafi Ibn Sa'ad tarin ilimi mai yawa yace amma da nayi rihla na je Misra na samu inda a talle Ibn Sa'ad yayi rayuwa kuma can daliban su suke sai yace da naje na ga ire-iren dalibai da ya bari da asar na ilimi sai na san cewa gaskiya Annabi Ibn Sa'ad ya kira Imam Malik bin Anas sabajin madaran ilimi amma daliban Laith bin Sa'ad sun bayi addashi bayi arwa shine su suka koye shi ko suka raunana shi kun san abin da ke faruwa ba zan koye maku ba babu wanda suke yada ilimin malami kamar daliban sa akwai malamai da dama wanda Allah ya ba su madaran ilimi wanda dukan su kogin ilimi ne da waɗannan malaman amma ba a san su ba saboda daliban su ba su ba da kulawa a kan su ba sun watsa ilimin da suke koyarwa da rubuce-rubucen da suke yi tun kuma zamanin da har yanzu shi yasa malamai suka ce Allah ibn Sa'ad wanda suka boye shi ba karu da tsabage ilimin da Allah ya bashi su ne dalibansa ba su watsa ilimin ba to saboda haka wannan ijma'u ahli Madina yana ɗaya daga cikin usulul madhabin Maliki sai qaulus sahabi na shahu kenan qaulus sahabi aw fatwahu ko kuma zancen sa wannan naju din na shahu din shi ma Imam Malik bin Anas kamar yadda malamai suka yi bayani yake banta da wannan ra'ayin wato shi yana ganin qaulus sahabi bal yana ma gabatar da shi akan me akan kiyasi to abin da ya shafi qaulus sahabi ya ɗan uwa malamai suna da maganganu guda hudu akan qaulus sahabi na farko idan ya kasance sahabi ya ba da labari akan wani abu ko hadisi ko makamancin haka ko wani ra'ayi nasa an gane ko idan ya kasance wannan maganan da ya yi ko kuma zance da ya ba da labari ko hukuncin da ya ba da na wata matsala idan ya kasance wannan abun yana da alaka da umurul gaibiyya gaibiyya shine ababe waɗanda kamar azabar kabari a ce ko abin da zai faru ranar tashi alkiyama kun ga wannan duka umurul gaibiyya ne an gane ko to idan ya ba da labari a ire-iren wannan wanda ba wai ishtiharinsa ba ne wannan dukkan malamai sun ittifaqi ana riko da shi kuma hujja ne an gane ko shi yasa hatta Abu Hanifa sai ya kafa ya buga misali da abin da aka rawaito daga Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu yake cewa aqallu al-hayd 3 ayyam wato ga kowace mace karancin kwanakin al'ada ga kowace mace kwana nawa kwana uku haka aka rawaito wannan daga Abdullahi ibn Mas'ud to ire-iren fatawoyi da sabai suka bada wanda ba ijtihadi bane to wannan haqiqa qawlan wahidan hujja ne ana abin nan da shi sai abu na biyu idan sahabi yayi magana ko ya ba da labari ko ya ba da fatwa akan wani abu sai kuma sahabbai gaba sai suka ittifaqi da shi wato qaulul sahabi alladhi hasara alayhi al-ittifaq qaulul sahabi alladhi hasara alayhi al-ittifaq shi ma wannan hujja ne babu sabani akan sa amma samu na nawa kenan na biyu kenan na farko idan ya bada labari akan umurul ghaibiyya hujja ne na biyu babu sabani akai na biyu qaulul sahabi alladhi ittafaqa alayhi ittafaqa ma'a sa'ir as-sahaba shi ma ne hujja ne na uku qaulul sahabi wanda ya kasance yayi magana ba a samu kuma wani sahabin da ya mai inkari ba shi ma wannan ana itibarin sa ijma'i hujja ne na hudu shine qaulul sahabi kuma guda uku nan mun ce duka menene duka hujja ne ko to wanda aka yi sabani akai shine idan ya kasance qaulul sahabi ya bada yayi magana akan mas'ala yayi ishtihari akan ra'ayinsa ishtihadin da sahabi yayi akan mai akan ra'ayinsa to wannan shine malamai suka yi mai sabani akai zancen farko wanda suke suna ganin hujja ne ina fata wazo ko suna ganin hujja ne wanda al-Imam Malik bin Anas yana ɗaya daga cikin waɗanda suke da wannan ra'ayi kuma shi yasa yake kawo shi akan mai usul na madhhab nasa ra'ayi na biyu wanda suna ganin ba za a lazumta ba a ce hujja ne wajibi dole a bi shi amma idan ba a samu wata aya ba ko hadisi ko wani dalili wanda ya ci karo da wannan maganar na sahabin an gane ko koyi bayanin wannan matsalan so za a ɗau wannan maganar sahabin a yi ne aka fi hujja da shi ina fata wazo wannan shi ne tarjihin da wasu malamai suka yi ire-iren su al-imam al-doktor abdulkarim zaidan wato wannan ya yi mai tarjihin da yake za a ɗauki wannan maganar sahabin aka fi hujja da shi ya zama hujja ina fata wazo shi yasa a wannan qaulul sahabi hatta ire-iren su al-Imam al-Ghazali sun yi ma al-Imam Malik bin Anas raddi a kan wannan mas'ala na nawa kenan muka yi bayani na 14 ko a tayyib sai na 15 a gurguje al-istihsan al-istihsan wato yana ɗaya daga cikin usulul madhhab al-Maliki sai na 16 saddu zari'a wanda yana ɗaya daga cikin abinda al-Imam Malik bin Anas yake usul ne na madhhab nasa sannan akwai al-musalihul mursala wato shine ya kasance abu ya faru wannan abin da ya faru ba a samu dalili na shari'a wanda ya nuna haramcin sa ba ko wanda ya kwadaitar akan sa amma aikata shi kuma sai a lura cewa shi ya fi dacewa a yi mai a aikata shi a malikiya suna riko da musalihul mursala wanda mazhab ne daga cikin usulul mazhab ne nasu ana tare da ni ko amma da sharuɗa guda uku sharaɗin farko da suke kafawa shine kowace maslahal mursala ta kasance ana muwafaka da shari'a wato ba ta khalafa ma wani nassi na shari'a ba kafin su yi riko da maslahatul mursala za mu buga misali akan maslahatul mursala sharaɗi na biyu sannan an ya kona al'aqdu biha يحفظ بحفظ الضروريات أو لرفع حرج عام هو ضروريات العامة يكسن تي ونن مصلحة ان واتو تنا كي اي اون دي اما سكي بقاتا غباكي اي انغاني كوكوما ذات قوكي وندا موانا الاما غباكي اي شيخ الله سبحانه وتعالى تي وما جعل عليكم في الدين من حرج وانا شيري شرقي ننوى ما ديو sai sharaɗi na uku an ta kuna ma'kula bidatiha wanda a hankalce ma in an ce a aikata wannan abu hankali zai ba da cewa lallai ya cancanta aikata wannan abu misalin maslahatul mursala shine jam'in alqur'ani mai girma lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lallai alqur'ani an rubuta shi amma ba a yi ne ba ba a tara shi a wuri ɗaya ba kamar yadda hadisi suka tabbata sun sahihul bukhari wanda kisan abubakar siddiq radiyallahu ta'ala an da umar lokacin da ya zo same shi ya ce a tattara alqur'ani wanda har yake cewa zan aikata abin da annabi bai aikata ba. Umar dai bai gushe ba, yana muraja'ar sa har yayin da za a tattara wannan alqur'ani. Ya umar Zaid ibn Sabit tattara wannan alqur'ani mai girma. To haka lokacin Usman ibn Affan, to kun ga tattara alqur'ani abu ne wanda ke hankali ma ai zai ba da cewa lalle ya gamata aikata shi. Haka babu wani dalili da yazo yace aya ko wani hadisi yace dole ku yi ne ku tattara alqur'ani. To ana kafa hujja da wannan jam'in alqur'ani mai jama da ira-iran su tadwinul adawawin, wato littafai da aka rubuta na hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, malamai da suka rubuta suka sanya su a littafi wuri daya, ira-iran su muwatta da su sahihaini da sauransu. Kun ga wannan abu a hankalta ma abu ne wanda ya cancanta a yi shi. To wannan shine maslahatul al-murta, wanda al-imam Malik kuma yana riko da shi, wanda yake banta da shi. Mun sabu abu nawa kenan, goma sha nawa, sha bakwai ko na sha taba, shine mura'atul khilaf. Imam Malik bin Anas ya kasance a usulul madhhab nasu yana lura da mura'atul khilaf al-ulama, wato sa'anin malamai yana lura da su kafin ya gina wato fatwa nasa ko wani zance nasa. Sai shar'u man qablana shine na 19, shar'u man qablana wanda malamai sun kasa shi wajen gida uku, wato shari'an da suka mutanen da suka yi mai suka gabace mu. Idan kasance shari'an da mutanen da suka gabace mu ta yi daidai da shari'an mu, kun ga wannan babu matsala a kai. Idan kasance ba ta yi daidai da shari'an mu ba, amma ne alqur'ani idan ya kasance ba ke daidai da shari'a mu ba, kuma an samu nassi a kan kada aikata shi ko kada a bi shi, to kun ga wannan ba za a aikata shi ba ko ba za a bi shi ba. Kamar yadda wasu ababe waɗanda suke haramu a shari'an da ya gabace mu kuma aka haramta mana, kamar yadda ayoyi suka cikin suratu al-A'raf da sauransu. Ina fata wazi. Akwai kuma shari'a wanda yake na an wajabta mu waɗanda suka gabace mu ma an mana ne umarni da aikata shi, kamar azumi da sauransu. Ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyama kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Shi ma dai wannan shar'u man qablana an yi tafsiri sosai a kansa, wanda yanzu saboda kurewar lokaci muna kawo su ne a gurguje. Na ƙarshe na 20 shine al-istithab aw istithab al-hal. Istithab al-hal shine misali dukkan maganan da mutum zai ko fatawa da zai bada. Ba zai bada fatawa ba sai yayi la'akari da zamanin da yake ciki da wannan lokacin. Shi yasa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala yake cewa al-fatwa tataghayyar bi taghayyuriz zaman. Wasu mas'aloli na fatawa suna canzawa ne game da canzawar lokaci. Misali yanzu zan baku maganar sallah da wani ina ga cikin tambayoyin da ake turowa, Malam Ismail ta turo mu wannan tambaya, da wani yake tambaya akan taba'udul as-salah. Mas'ala na saboda corona wannan yana halarta ba za a hada sahu ba, wato a dinga barin gap gap wato fili tsakanin mutane. A lokacin sai na ce maka ai malamai sun yi maganganu sosai akan wannan cikin Najeriya da wajen Najeriya. To kun ga wannan malamai suka su gina biyu. Misali akwai malaman da suke ganin cewa wannan taba'ud din wato baya dacewa gabaki daya, saboda tun lokacin sahabbai da sauransu da magabata an samu jarabta na ire-iren waɗannan ciwar wata daga cikin dalilansu, amma ba taɓa samu an yi sallah irin wannan ba, wato ba a haɗa ne, ba a haɗa sahu, ana barin tazara. Suka kawo dalilansu na haɗa sahu ga sunan dai gabaki ɗaya hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganin malamai wanda sun yi rubuci, har wasu daga cikin malamin da muke karatu wurin suna da wannan ra'ayi. An gane ko? Ire-iren su Sheikh Umar Abdul Khalid da Sheikh As-Sadiq Al-Muhaddith, babban malamin hadisi, wanda duka suna da wannan ra'ayi, da babban malamin fiqhul maliki Sheikh Umar Abdul Khalid, wanda yana da sai da rubuta sosai, wanda duka su ne ra'ayoyinsu. Akwai ire-iren su Sheikh Hassan Abdul, sun ba da babban malamin fiqh, malami ba na fiqh ba ma, wanda yake kogini a ilimi za a iya cewa na ɓangarori da dama, ɗan ƙasar Murtaniya, wanda shi ma ya ba da fatan cewa baya ganin a dinga yin sallah duk da lokacin fatan da tafi shahara nasa, cewa saboda corona baya harassa a yi ne a dinga yin sallah a cikin gida, dole ne za a yi ne, za a zo masallaci a yi sallah. wanda kowa ya san wane ne Sheikh Allama Al-Hasan Al-Gado wanda yana daya daga cikin malaman wanda muka karo da su a kan Murtaniya ne amma baya wata biyu wata uku sai ya zo Sudan wanda yana daurori haka da dama to an kare dubu na malamai su kuma suka tafi akan halasta haka wanda daga cikin wadanda suka tafi wannan daga cikin malaman Saudiya akwai masu wannan ra'ayi sosai an gane wanda suke manyan malamai ne wanda su sun yi dubi da istisabul hal wato wannan gaba da muke ita na karshen nan cewa halin da ake ciki an gane ko saboda daruriyat tulihul mahdurat da ga dai ka'idodi da suke la'akari da shi to saboda haka Imam Malik bin Anas daga cikin usulul mazhab nasa yana lura da ne wato istisabu al hal to wannan su ne gurguje mun kawo su a takaice a yi haƙuri da tsawaitawan da muka yi wato ƙa'idodi da dalilai don da al'imama Malik bin Anas ya gina mazhabarsa a kai kamar yadda malamai wanda suke rubuce-rubuce a kan mazhabar malikiya suka kawo su guda 20 wanda kuma muka yi bayanin ijma'u ahlil madina ya keɓanta da shi wanda Lays bin Sa'ad har suka yi raddi a kai ya rubuta mai da sara shi ma ya rubuta mai bayan haka ta al'imamu Shafi'i ya tattauna wannan matsala a littafin su al'ummu wa san babban bakan danniyar Imam Shafi'i ko al'ummu shi ma ya tattauna wannan matsalan wanda baya ganin haka yayi challenge din al'imamu Malik bin Anas akan wannan haka kuma Abu Yusuf wato tilmid daliban Abu Hanifa kamar yadda kowa ya sani shahararrun daliban Abu Hanifa Abu Yusuf da Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani to wannan Imam Malik bin Anas ya kebanta da wannan ko shi yafi shahara da wannan ijma'u ahlil madina da masalihul mursala sannan da ne da qaulus sahabi na karshe shine al-itlaq fi al-amal bis sunnah wato Imam Malik bin Anas yana aiki sosai da sunna abin nan duk inda ta sawa wannan hadisin mursal ne ko mawquf ko me ko mawquf ne ko mursal ko kuma marfu' wato yayi tawassuli wajen aiki da hadisi sosai ba tare da karantawa wajen sharuɗa ba kamar yadda za mu gani a muwatta nasa akwai abin da ya shafi akwai marasil a ciki akwai mawquf yadda dai malamai sun ce duka marasil ɗin da mawqufai da kuma munqati'ai dukansu akwai malaman da suka yi isalinsu an gane ko har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai bil umum Imam Malik bin Anas ya yi tawassuli wajen aiki da ne a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to waɗannan guda hudun Imam Malik bin Anas ya keɓanta da su wato ijma'u ahlil madina da masalihul mursala da qaulu sahabi da al-itlaq fil amal bis sunnati muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sanya mu abin da muka faɗa albarka ba za a rausa wasu daga cikin malamai wanda suka yi musharaka da shi ba a hudun amma dai shi ne wanda fi shahara da waɗannan ababe guda hudu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da muka faɗa albarka wanda muka yi kuskure kuma muna roƙon sa ya gafarta mana a yi haƙuri tsawaitawa da muka yi wato irin wannan darasi ya kamata a ce awa biyu zuwa uku zuwa hudu za a bamu saboda wasu za ta yi bincike sosai kana so ka yi bayanin binciken da maganganun malamai amma suke ga lokacin gaba ɗaya minti 40 ne zuwa 50 da muna roƙon Allah subhanahu wataala ya sa mu abin da ya albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh